This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Wasu ƴan kunar bakin wake su uku sun kai hari a wata kasuwa da ke cikin kasar Chad, kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane 27. Jami'an na kasar Chad ne suka bayyana haka, suka ce an kai wannan hari ne a wani tsibiri da ke kusa da gaban tafkin na Chad, inda ake cin kasuwan sati-sati, kuma wannan wuri yana iyaka ne da Najeriya da kasar Chad da Kamaru da Jamhuriyar Nijar. Jami'an suka ce ba a gane waɗanda suka kai wannan harin ba, amma dai ƴan kungiyar Boko Haram sun taɓa kai hari a wannan wuri. Yanzu haka dai mutane 47 ne suka mutu daga hari biyu daga aka kai a wannan wuri, kama daga tsakiyar watan Oktoba kawo yanzu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadare da wannan harin, domin da yawan waɗanda ke zaune a kusa da tafkin na Chad 'yan gudun hijira ne. Mahukuntan ƙasar na Chad sun kiyasta cewa mutane da yawansu ya kai kusan 160 suke zaune a kusa da wannan akasarinsu 'yan gudun hijira ne. A kan haka ne suka shawarci mazauna wannan wurin da sa ido domin tantance bakon idan. Ƙasar ta Chad ta ce za ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, domin ko wannan harin da ƙungiyoyinta ta Boko Haram ta kai tamkar wata ramo gayya ce. Shugaba Barack Obama ya ce ko kusa kashe mutane har 14 da wasu mata da miji suka yi a Benedino da ke California ba zai girgiza Amurkawa ba. Yanzu haka hukumar tsaro ta FBI tana binciken wannan al'amari a matsayin aikin ta'addanci. Ya ce a matsayinsa na shugaba, babban ƙalubalen da ke gabansa shi ne tabbataccen tsaron Amurkawa da walwalansu. Don haka aikin tsaro abu ne da za su ci gaba da yi domin ganin sun kare kansu da ƙasarsu. Shugaba Obama dai yana magana ne a cikin jawabinsa da ya saba yi sati-sati a gidan rediyo. Ya ci gaba da cewa za su ci gaba da kare martabansu da kimansu. Kana Amurka za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ce da take buɗe ga kowa ya zo ya wala muddin dai, ba dokan ƙasa ta karya ba. Ya ce Amurka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba, kuma wannan ba zai sa musu barazana ba. A cikin bayanin da jami'an tsaro suka tattara game da wannan tashin wato kashi na California, har da wanda shugaban hukumar tsaro ta FBI ya yi wa shugaba Obama, inda shugaban hukumar James Comey ya ce a bisa binciken da suka gudanar kawo yanzu, waɗannan mata da miji da suka aikata wannan ɗanyen aiki ba su da nasaba da ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce sake tattaunawa akan batun makomar siyasar ƙasar Siriya za a yi shi ne a birnin New York cikin wani lokaci nan a cikin wannan watan. Kerry yana magana ne jiya Asabar a wajen taron ƙasashen gabas ta tsakiya wanda aka yi a cibiyar nazarin harkokin ƙasashen waje da ke nan Washington. Kerry ya ce Amurka dai tana ƙoƙarin ganin ta samar da canjin gwamnati ce da kowane ɓangare zai yarda da shi, wanda kuma su ne suka faro shi da kansu, musamman wanda zai kawo ƙasar haɗin kai. Tsarin take fata 'yan ƙasar su kasance su zaɓi shugabansu ta hanyar zaɓe, ya kuma zamo Majalisar Ɗinkin Duniya ta kasance mai sa ido ga wannan zaɓen lokacin da duk aka tashi yinsa. Ya ci gaba da cewa zaɓen kuma ya zama karɓaɓɓe ga wanda dokar ƙasa da ƙasa ta amince da shi. Ya ce fatansu shi ne hatta waɗanda suke wata ƙasa su samu damar yin zaɓe, muddin dai 'yan ƙasar ta Siriya ne. Kerry ya ce muddin aka samu wannan haɗin kai, to hakan zai taimaka gaya wajen ganin an yaƙi 'yan ƙungiyar ISIL waɗanda yanzu haka suke riƙe wasu muhimman wurare a cikin ƙasar ta Siriya da wasu sassan ƙasar Iran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. 'Yan ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan sun sako wani faifan rikoda da yammacin jiya Asabar da ke dauke da muryar shugabansu Mulla Mukhtar Mansur da aka ce an kashe shi a farkon satin da ta shige a yayin wata ba ta kashi da aka yi yana karyata zargin cewa an kashe shin ga ma abin da muryar ke cewa yana cewa ne ya yan uwa ba kanshin gaskiya da suke cewa wai an kashe shi wannan zuki ta mallaki ne ba kanshin gaskiya ko kadan cikin wannan sanarwar da suka bayar wannan farfaganda ce irin ta abokan gaba yace suna haka ne domin su nuna cewa akwai rarrabuwan kauna tsakanin kungiyar Taliban wanda kuma hakan ba gaskiya bane idai wannan muryar ta kwashe minti 14 tana jawabi kuma mai magana da yawun kungiyar ne Zabihullah Mujahidin shine ya rarraba wannan har gidan rediyon muryar Amurka ya samu kofi shugaban ɗan Taliban yace yana nan da ransa kuma cikin koshin lafiya yace yana fada kuma yana ƙara nanatawa cewa batun kashe shi ƙarya ce tsakuranta yace gwamnatin kasar Afghanistan musamman jami'an tsaronta na farin kaya sun fidda wannan sanarwar ce domin kawai su yi propaganda da zai haifar da rudani tsakanin kungiyar ta Taliban wasu jami'ai daga kasashen turai biyu sun fada a kafar yaɗa labarai cewa suna tuhumar waɗanda suka aikata kashin da aka yi a Paris ranar 13 ga watan da ta shuɗe yana da alaka da wasu 'yan ƙasar Birtaniya a cikin wata jarida mai suna Wall Street Journal ta ambato jami'an na cewa da yawan mutane a Birmingham sun ce suna tuhumar jagoran wanda ake zargi da aikata wannan danyen aiki yana hulɗa da mutanen yankin kuma ɗan ƙungiyar ISIL ne wato shi Abdulhamid Abuwad jami'an sun shaida wa jaridar cewa aƙalla an samu ɗaya daga cikin waɗanda suka kai wannan harin da ya kai ziyara a Birtaniya kafin aukuwar wannan harbin da aka yi sai dai da jaridar ta nemi ji daga bakin babban jami'in 'yan sanda na birnin London game da wannan batu ya ƙetce uffan ita ma jaridar Guardian ta ce Abdulhamid ɗan ƙasar Belgium haifofin Morocco ya ziyarci London inda ya isa birnin inda ya isa ƙasar kuma ya tafiyar har kilomita 190 daga arewacin Birmingham a farkon wannan shekarar inda ya samu ganawa da mutane a wannan wurin kuma ana tuhumar sakamakon wannan ziyara tasa ya samu damar tattaunawa da mutane akan kokarin aikata ayyukan ta'addanci a nan Birtaniya rahotanni dai sun ce an kai shi Abdulhamid din lokacin da 'yan sanda su kai dauki lokacin wannan harin da yayi dalilin mutuwar mutane 130 jami'an kasar Birtaniya sun ce harin farko da jirgin kasar ya kai ga kungiyar ISIL ya yi nasara ga kaiwa ga ma'ajiyar man kungiyar ministan tsaro na kasar Birtaniya Michael Fallon ya faɗa jiya Asabar cewa a karo na farko da jirgin yaƙi mara matuƙi ko mara direba a ciki wanda ya shiga sahun kasashen da ke kaiwa kungiyar ISIL hari ya yi nasara harbawa bisa gaba a gabashin Syria haka kuma ministan ya nuna faifan bidiyo wanda ke nuna zagaye na biyu da jirgin na Birtaniya ke kaiwa ga kungiyar ta ISIL a ranar Alhamis ne dai jirgi mara matuƙi ya iso tashar jirgin Akrotiri domin shiga sahun sauran kasashe masu kai wannan harin zuwan jirgin dai ranar Alhamis bai bata lokaci ba wajen fara aiki domin ƴan awoyi kalilan ne ke tsakanin lokacin da majalisar dokokin ƙasar ta Birtaniya ta amince da wannan kudirin wanda ake sa ran ya taimaka wajen samun nasara kan ƴan kungiyar ISIL.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim ya wuce shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasar Burkina Faso ne inda aka yi zabe rana wata yau. Kuma zaben na shugaban kasa ne da ƴan majalisa wanda mutane 14 ne suka tsaya takarar shugabancin kasan. Amma Roch Micheal Kabore wanda tsohon na hannun daman tsohon shugaba kasan ne Blaise Compaoré shine ya lasa zaben ba da kace na ce ba domin ku ko ƴan adawa ma ba su tare jijin wuya ba game da wannan zaben. Ga dai da zantawa ta kasance da Alhaji Kabiru Muhammad wanda ya bi diddigin zaben daga farkon sa har ƙarshen sa.
Kowa ya yaba wanda aka zaba kowa ya yaba an gamsu da shi saboda kwararre ne don ya riƙe tare tsohon shugaban ƙasa. Ya riƙe mukamai da dama sananne ne tun daga ubanshi har zuwa kanshi dan mutane ba su samu haufi musa kanshi ba
saboda shi kanshi ne yasa kake jin ayin zaben akai nasara koko su hukumar zabe ne suka tsara abin yadda ba su samu matsala ba
a saboda shi kanshi ne gaskiya amma ku koda wanne yace tabbas ba za su samu matsala ba saboda mutane sun wahala kuran shigo wanda ake shiga ɗayin nan mun samu mun dona cikin tsanani wallahi kowa ta kanci komi garin ya bushe ana sa samu shugaban kasa wanda komi zai warware saboda shine kaga hatta ɗan adawa baki ɗayan su babu wanda yake kowa ya dade ya faɗi wanda yake
ko da ke an dade ba ai zabe ba kasan tunda Bless Campore ya kama ragaman mulkin kasan baka jin cewa kila saboda an dade ba ai zabe bane yasa kuke ganin cewa zaben ya tasiri ko kuma yayi ma'ana ko kuma mutane su gamsu da shi saboda ba ai zabuka ba balle a ce an kwatanta shi da wannan
saboda shine da ko mutum ya ji an shi katin zaben aikin banza ne sai ya ce ko kai zaben kura ka ba za ta yi amfani ba to yanzu mutane sun imanin cewa kura za ta yi amfani a basa kai inda in akwai matsala mutane na haufi shi saboda dadewa da ya aiki tare da shi yanzu ba ki da wacin gwamnatin ta Bless Campore suna a Kudiba Abidjan ba ki ɗayan su da sojojin da suka juyi mulkin nan aka zo a kama su manya-manya sun gudu duka sun dadin ka a can to shi ne ake da fargaba bacin shi dai mutum ne wanda ya zai ne a yanzu shi
to Alhaji Kabiru ya kaga rawan da wato jami'an tsaro suka taka a lokacin wannan zaben
to gaskiya ne ba wata barazana wallahi tallahi ba wata barazana kuma har yanzu an fi mu duga ta bace ake yi ba warware ba ba batta ba an babu wata barazana da muka samu farkon kiyaye zabi har zuwa inda ake yau saboda shi jami'an tsaro muna yaba musu gaskiya kasar an samu tsaro sosai
to lokacin zaben ya kaga hukumar zabe rawan ta taka musamman kai kayakin zabe kan kari kan lokaci
ba a samu cikila ba wallahi ba a samu cikila ba kayan zabe sun zo kan kari da kaina ina yin asuba na tafi ne tsammanin an bace lokaci karshe dan aka bude mun ho zaben jinjine zabe ne zabe na lafiya ne kuma ta lafiya ne sai da karshe tunda sabon ID ne aka kawo na computer wanda zaka diba ga hoton ka sannan ka je kai zabe wai sai su je su ga kuma su ga hotunan su ba nan ne kai aka samu ɗan cikila kai ma ban ta kai ta kawo ba
to yanzu me kake jin fata ɗan kasan Burkina Faso game da wannan zaben
to fatan mu tsaro fatan mu samu tsaro cikakke wanda zamu yi walwalan mu mu te mu soka mu masu sai halegas tafi masu ya tana tafi abu ya tafi kaman dake tafiya da shi kai ne idan mu tun da shekara guda da akai an yi a wahalce kowa ya wahala kowa ne mun kanshi yake saboda shi ne babu wanda ke jan wani fara kowa so yake a zauna lafiya wallahi tallahi matsalar damun da shugaban kasa ne da dai wanda yi kowa ya tudda alawa da ya tafi baki ɗaya da bakin mu ɗaya yau kuma dai tafi aka haɗa kai kuma aka zaɓi shi tsohon shugaban majalisar shi aka yi jawabin da ya ce mutane sun gamsu
kamar me da me ya ce mai muhimmanci cikin jawabin nasa
ya batun kotu za a bayyana batta ta yi aikinta zai ba ta independence za ta yi aikinta idan har kotu ta nemi tsohon shugaban kasa ko yana mai gidan shi wallahi sai ya zo yanzu in ya kare kan shi kenan zaman shi gidan shi ba sai ya koma ba in ya kasa kare kan shi to tabbas zai ta yi prison kuma baki ɗayan ƙasan ya yi kira a ba shi haɗin kai a yi gwamnatin Gambiza kowa ya shigo ya aiki
kawo yanzu ba wani ɗan adawa ko kuma waɗanda suka yi takara tare da ya ƙorafi a kan zaɓen?
Babu baki ɗin su kowa da kowa ya je duka sun da sun yi mai baya ana ma ƙirga ba ƙari ba shi shugabannin adawan iske shi mishi baya saboda shi kowa ya je mu baya.
To a can Najeriya kuma jiya ne aka gudanar da zaɓukan gwamna na jihohin Kogi da Bayelsa. Kuma wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da mai magana da yawun hukumar zaɓe na ƙasan Nick Dazan akan wannan zaben abinda suka yi domin ganin zaben sun zama ingantattu ga yadda hirarsu ta kasance.
To akwai wato soye-soye wanda aka kawo na zaɓe wanda zai kara inganta zaɓe kamar wato abinda muke kira e-collation. E-collation ɗin nan shine tantance adadin zaɓuɓɓuka da aka samu daga cibiyoyin zaɓe zuwa gundumomi, kuma daga nan an sami adadin wato kuri'o'i da aka kada, nan da nan sai a tura cibiyan zaɓe a headquarter na zaɓe. Sai zamana ma wani lokaci kamun har a zo a yi jimilan wato kuri'u da kowane jam'iyya ta ci, mu a nan a cibiyan zaɓe wato abin da muke kira situation room a nan headquarter, muna da sane da wannan kamun ma a sanar, kamun a zo a yi jimila har a sanar. Muna ganin wannan wani kyakkyawan wato koyi ne wanda aka yi. Sa'annan kuma banda wannan muna tura sakamakon zaɓe ta wajen na'ura wato electronic transmission daga cibiyoyi zuwa gundumomi zuwa jihohi, muna turawa zuwa nan headquarter, yanda a lokaci guda a yanda muke wato a cibiyan kota kwana a nan headquarter, muna sanin me yake faruwa a nan cibiyoyin zaɓe da gundumomi da sauransu. Muna sa ido yanda in ma akwai wani matsala muna iya gyara nan da nan. Sa'annan kuma na uku shine ta wajen rarrabar da kayan zaɓe. An kai mankin tarayya, an ɗebi kayan zaɓe an rarrabar a idon masu sa ido a zaɓe, a idon wakilan 'yan takara da jam'iyyu da 'yan jarida da kungiyoyi. To daga nan dabaran da muka yi amfani da shi kenan kwanakin baya a Kogi, yanda har muka sami yawancin cibiyoyi zuwa karfe 10 na karfe 8 na safe an bude cibiyoyin nan har an sami kamar 90%. Sa'annan kamar yadda aka sani ma jihar Bayelsa tana nan duk kananan hukumomi guda 8 din nan suna nan a sibirai ne ko kuma ma akan kogin Atlantic. To saboda haka mun riga mun yi yarjejeniya da masu jiragen ruwa wa'anda su ne za su taimaka mana su kai jami'anmu na hukumar zaɓe da kayan zaɓe. Aiki ne wannan tare da jami'an tsaro musamman da sojoji na ruwa da kuma polisawa na ruwa a nan jihar Bayelsa. To ya zama wajibi kenan a tabbatar da cewar an riga an sami jiragen ruwa a ƙasa. To da akan jira sai dab da zaɓe sannan ma aje a yi hayansu, amma abinda muka yi shi ne mun riga mun yi haya, mun biya kuɗaɗen wa'innan wa jiragen ruwa, an riga an sami polisa wanda ake kira marine police wanda su ma za su taimaka mana. Muna ma kayan air force wato jiragensu na sauka ungulu wanda za su kai mana kaya. Sa'annan su ma ɓangaren jami'an tsaro za su yi amfani da jirage masu sauka ungulu suna shawagi su tabbatar da cewar 'yan tada zaunin tsaye a nan Bayelsa ba su yi kawo illa ma zaɓe ba. So duk wa'innan sababbin mataku ne wanda muka ɗauka na ta wajen inganta zaɓe a nan musamman a nan jihar Bayelsa.
To ya nuna kenan 'yan jarida ma da kenan Abuja suna iya zuwa nan headquarter ku su riƙa sanin sakamakon zaɓe da ake gudanarwa a nan Bayelsa da Kogi.
To sai dai ba mu buɗe wannan cibiyan zaɓen ma 'yan jarida ba. Mai yiwuwa nan gaba za mu buɗe musu, amma kawo yanzu an buɗe ne musamman ma ma'aikatanmu, muna dubawa menene ke aukuwa a can, kuma muna karɓar rahotanni a ƙasa duk inda akwai ƙorafe-ƙorafe mu tabbatar da cewar mun yi gyara ko mun yi soyi nan da nan, kuma muna amfani da layuka na telefon da su yanar gizo da makamantansu duk muna amfani da wa'innan a wannan cibiyan zaɓe. Mun zaɓi wato wa'innan na'urori na tantancewa, mun horaci jami'anmu game da amfani da wannan na'ura, sa'annan kuma mun tabbatar da cewar mun musu isasshen caji. Sa'annan kuma bayan haka akwai wanda muka aje a gefe na kota kwana, idan mun samu tangarda da su za a amfani da su, kuma akwai jami'anmu kwararru a gefe.
To don nan hirar ta Nasiru ne muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin shi Nasirin da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu, da Chubahiro Jidone. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Duk da cewa babban bankin Najeriya ya ƙara tsawaita wa'adin aikin yin rijistar masu asusu a bankuna a duk faɗin ƙasar da ke tare, wato aikin da ake wa lakabi da karɓar lambar BVN, ɗan Najeriya mazauna ƙasashen waje yana fuskantar ƙalubale wajen yin rijistar, yayin da waɗanda suka samu ma suka yi har yanzu ba su karɓi lambar ba. Bayanai dai na nuni da cewa babban bankin Najeriya wato CBN ya ba da kwangila ga wasu kamfanoni masu zaman kansu domin gudanar da wannan aiki na rijistar BVN ga 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen waje. Sai dai a wasu ƙasashen babu abin da yake fitowa illa ƙorafe-ƙorafe daga 'yan Najeriya, inda wasu wuraren ma wasu ke zargin ana karɓan kuɗaɗe fiye da kima, ko da yake babban bankin Najeriya ya musanta hakan. Hajiya Zainab Ahmed wata 'yan Najeriya ce mai zama a ƙasar Namibia, wacce ta ce ta yi tattaki har zuwa Afirka ta Kudu domin yin wannan rajista.
A gaskiya da muka je farko mun sayi tikitinmu daga Namibia, mun kama hanya mun je South Africa. Bayan mun je mun tarar da 'yan Najeriya da yawa ana ta wannan abin. To bayan mu an gama mana sai aka ce za mu biya kuɗi 615 rand, wanda yake equivalent na dalar Amurka 50. Malam Mahmud, dala 50 in ka canja a kuɗin Najeriya nawa kenan? Muna maganan 10,011 da kusan 500 da wani abu. A to 10,000 ai ba ƙaramin kuɗi bane. To mun biya, suka ce za su aiko mana ta email lambobinmu na DB, wanda har yanzu zancen da nake maka ba su aiko mana ba. Lamban wayanda suka bayar suka ce za mu iya samun su a kai ta zama ta bogi ce, saboda in ka kira computer ce take maka wani yare.
A ina aka yi wannan register da kuka ce kun yi?
Da muka isa South Africa sai muka je High Commission na Nigeria High Commission. Daga
wato,
Nigeria High Commission aka tura mu wani
jakadancin
Nigeria
kenan.
Guest House ne na Nigeria aka yi wannan exercise din, wanda anan ma suke yin passport da waye-waye din nan.
Ya zuwa yanzu kina iya kaiwa ga asusunki daga nan ƙasar da kike ta Namibia?
Bana iyawa. Sun riga sun yi blocking wannan account din, duk da cewa Diamond Bank da nake banking da su suna da cewa ba a Najeriya nake ba. Amma sun ce har yanzu suna jiran wai cewa daga Central Bank ko za a ba da wani wannan, but har yanzu gaskiya ba mu samu ba.
A Afirka ta Kudu ne dai aka ajiye cibiyar da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen Zimbabwe da Namibia da Botswana da sauran ƙasashen da ke kudancin Afirka domin su yi rijista. Wannan malami wanda shi ma ke zaune a ƙasar ta Namibia, wanda kuma ya nemi kada na ambaci sunansa, ya yi ƙorafi kamar haka.
Abin da ke kulle mana kai shi ne, kai kana zaune ka ga Afirka ta Kudu babban ƙasa ce, kuma akwai su ƙasashe a kusa da shi. Ka tashi ka je ka biya kuɗin jirgi ta tafi Afirka ta Kudu, ka je kai wannan abin. Sun karɓi kuɗi a hannunka ka biya. Ko ba haka, kun da ka tambaye su ka ce, mun tambaye su ya an kai wannan abun, an ka ce ba kuɗi ake biya, mun shigo jirgi ne mun karu. Al misali, ni na shiga jirgi ne na je daga wajen da nake, wanda kuɗin jirgi ba mai damun da shi za a yi ba. Na kuma zo kunte sai na biya kuɗi. Na biya.
Na
kun gama mun. Na biya wato kutankwacin rand kuɗin South Africa 615. Wato a ƙalla a ƙasar ana maganan kamar dala 50. A matsayinmu na 'yan Najeriya muna ganin kuɗi masu yawa ne, to muna da iyaye, muna da 'yan uwa mabuƙata jiya. Ni ina da shi yau, ina tunanin in na ba da wannan kuɗin ina da wani wanda ya mun kuka ɗazu. Na yi saboda in samu access to my account, tunda shi ke sun ce shi ne abin da za a yi. Fine, wannan abun har rana ila ta yau ba ta yi.
Kuma ka samu kayan rijistar?
Kwarai, na yi. A tunda na biya kuɗi sun karɓi details, ina na yi tamprintin na komai. Fine, ina BVN number sun ka ce ai za a turo mun idan bayan na zo na. Ga email ina, ga kowa na ba su. Now, up to you. Namban man da suka ba mu a kan takardar da an ka ce BVN ɗin, ka buga namban ba ta yi. Wayanda mun kaɗan san su suna can a South Africa, mun ka ce dan Allah wani ka yi wannan abu, ya ce eh ya yi. To ya aka yi, suka ce su ma haka nan har yau suna zaune suna jira ba abin da sun kaji, wannan abincin kuɗi kawai suka lura a kan abin da can rai.
To na yi ƙoƙarin jin ta bakin ofishin jakadancin Najeriya da ke Afirka ta Kudu, sai dai abin ya ci tura. Amma na samu na zanta da daraktan ofishin yaɗa labarai a babban bankin Najeriya, Alhaji Ibrahim Mu'azu. inda na fara mai tambaya kan batun korafin da wasu ke yi na cewa ana karɓar kuɗaɗe a hannunsu.
Eh to mun ba da bayanin wannan a rubuce kuma nan yanan gizo-gizo website na Central Bank cewar kasashen waje inda ba mu da bankunan Najeriya ba mu da rasa na bankunan Najeriya an yarjejeniya da wasu kamfanoni guda biyu ɗaya daga cikin su kamar da kake magana nan South Africa OIS akan su rinka yin registration din a waɗannan kasashe amma wanda zai biya fan 30 ko kwatankwacin sa a wasu kudaden kasashen da za su yi wannan abu
amma wasu za su yi tunanin cewa kuke da alhakin daukan nauyin biyan kamfanonin waɗannan kudade tunda ku ne kuka dauko hayansu sannan idan ka duba a Najeriya ba a biyan komai
mun kan fa sauki ne muka yi ma jama'a me kuma ce maka sai ka zo Najeriya nan za ka kashe kudin jirgi an yi yarjeja nan saboda su kansu za su je da na'uran su ba fa suna zo na aure ne ba za su je da ma'aikatan su da na'uran su akan su yi maka a kusa da inda kake zaune an biyo ka har gida ai ko kaga kudin da za su kashe zo su yi wannan ba haka nan za a ci musu sun wasu shanye ba
Director kenan a ofishin yada labaran babban bankin Najeriya Alhaji Ibrahim Mu'azu. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji makomar waɗanda suka yi rijistar kuma har yanzu ba su samu lambar su ba kamar a kasashe irin su nan Amurka lamarin da shi ma babban bankin Najeriya ya tsokaci akai sannan za mu leka wasu kasashen turai kamar su Ukraine domin jin yadda aikin rijistar ya kaya. Yanzu a madadin Hassan Maina kaina da ya tani hada shirin da kuma June Latest Gresham ta bada umarni. Mahmud Lalo ke fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Wasu ƴan kunnar bakin wake su uku sun kai hari a wata kasuwa da ke cikin kasar Chadi kuma hakan yayi dalilin mutuwar mutane 27. Jami'an kasar na Chadi suka bayyana haka suka ce an kai wannan harin ne a wani tsibiri da ke kusa da gaban tafkin na Chadi inda ake cin kasuwan sati-sati kuma wannan wuri yana iyaka ne da Najeriya da Chadi da Kamaru da Jamhuriyar Nijar. Jami'an suka ce ba a gane waɗanda suka kai wannan harin ba amma dai kungiyar Boko Haram ta taɓa kai hari a wannan wuri. Shugaba Barack Obama ya ce ko kusa kashe mutane har 14 da wasu mata da miji suka yi a Bernardino da ke California ko kusa ba zai girgiza Amurkawa ba. Yanzu haka hukumar tsaro ta FBI tana binciken wannan al'amari a matsayin aikin ta'adda. Ya ce a matsayinsa na shugaba babban kalubalen da ke gabansa shine tabbataccen tsaron Amurkawa da walwalansu. Don haka aikin tsaro abu ne da za su yi gaba ɗayansu domin ganin sun kare kansu da ƙasarsu. Shugaba Obama dai yana magana ne a cikin jawabinsa da ya saba yi sati-sati a ta gidan rediyo. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce sake tattaunawa akan batun makomar siyasar ƙasar Syria za a yi shi ne a birnin New York a cikin wani lokaci a wannan watan. Kerry yana magana ne jiya Asabar a wajen taron ƙasashen gabas ta tsakiya wanda aka yi a cibiyar nazarin harkokin ƙasashen waje da ke nan Washington. Kerry ya ce Amurka tana ƙoƙarin ganin ta samar da canjin gwamnati wanda kowane ɓangare zai yarda da shi.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.